أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وأجارنا من النار. يوم المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya kaddara muna daga cikin wanda Allah ya masa tsawancin kwana har suka ga wannan wata mai albarka, wato Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu wata shekara sabuwa, muna daga cikin wanda Allah ya azurta su shiga wannan wata mai albarka. Muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ta wannan babban ni'ima. Kullum muna jawo hankali akan mutum ya tsaya ya yi tunani kuma ya amfani da wannan babban dama da ita hazul fursa. Alhamdulillah, mun karanta littattafai bayan takarda ko muzakkira da muka bayar wanda aka yi istiqbalin Ramadan da tauba, wanda an karanta ta anan, ba na ma an karanta ba na ma an mainaita. Kuma Allah shi ikon sai ya sa muka zanci wasu littattafai guda uku na babban shekun malami a Sheikh Salih Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah. Muka karanta littattafan har guda uku. Na farko ya magana kan fa'idoji guda 48 akan wato kulawa da qiyamul layl da tarawih da abubuwa waɗanda aka zo da su cikin Ramadan. Na biyu ya magana kan fa'idoji guda 26 da za a fa'idanta da su a cikin Ramadan. Sannan na uku ya magana akan fursa, ai Ramadan fursatun ne li tarbiya wa ta'lim, wato Ramadan wata dama ce na tarbiyyantarwa, tarbiyya ruhiyya ibaniyya, wanda za ta tarbiyyantar da musulmai game da abubuwa muhimmi. Kuma sannan koyarwa ce, wata makaranta ce muhimmiya ake koyarwa a cikin Ramadan. Waɗannan abubuwa su ne gayatu muhimma da ya kamata mutum ya kula da su a cikin wannan wata. Sannan mutum ya hararo cewa ba rafa an yi azumin nan da wasu, kuma ba na ba su nan. Amrun mumkin ya zama baki, ba ni ba ne a nan ko kuma ba mu ba ne a nan, wasu ne daban, abu ne wanda yake mai sauƙi. Kuma abinda ake so mutum ya kafa alkhairi, na ba mata misali ɗazu saboda su mata ne, amma ko kuma maza yana da fa'idan wannan misali. Jiya Alhamis, jiya wata yarinya ta yi hadari, wadda Amira ce ta ɗalibai wanda suke makaranta a nan kasu. Daga lokacin da ta yi hadari ta mutu, da sadda ta yi posting awa ɗaya ne tsakani, sadda ta sa wani abu a cikin wayanta, kuma alhamdulillah mutane suke mata shaidan alkhairi, ba ta tura komi sai alkhairi. Ta faɗi ta ce, yau saura yanzu saura awoyi kaza watakila tsakanin mu da Ramadan, saboda haka tana fatan Allah ya azurta mu, Allahumma balligna Ramadan, haka ta ce a cikin abin kamar yadda na ji abin nan da aka yanku. Bayan ta yi magana ta yi wannan magana, Allahumma balligna Ramadan, ashe ba ta daga cikin wanda za su ga Ramadan din nan. Ta mutu jiya, ta yi hadari ta mutu, bayan ta yi posting wannan abun daga awa ɗaya tsakanin fosinta. Saboda haka ta samu yabo daga bayin Allah a kan kyakkyawan halayenta da aka gani da aka san abin nan ɗinta. Aka tattono baya da irin abubuwan da take tutturawa, muna fata Allah ya ji ƙanta. Wannan shi ne abin da zai sa mutum ya san cewa fa abin nan ba a wari saboda kai ko saboda wani, in lokacin nan ya yi labudda ne ka. Kun ga dai ajiyan nan zai wahala in ba abu na imani wanda aka samu ba, mutum ya hararo cewa ba zai iso yau ba fara azumin nan da shi. Sun zai sare lalle yana daga cikin wanda za su fara azumin nan, amma kun ga ba fara da ita ba. Mu kuma gashi Allah ya sa mun tsallako mun yi ɗaya, ba mu san yanda abin zai kasance ba, sai dai mu ta addu'a fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yadda muka fara mu gama lafiya, kuma Allah ya azurta mana abin da ya cancanta ma'aikata. Akwai abubuwa guda biyu da muke nema daga wurin na addu'a. Na farko, kowa ya sa a jikinsa ya yi tunani ya lura wannan wata na Ramadan wata ne wanda ake karɓan addu'o'i, saboda haka kowa ya ji a jikinsa cewa lallai ƙasar nan tana cikin wani hali. Saboda haka ni a fahimtata kuma abinda ƙasar nan take fuskanta yanzu ya fi ƙarfin wani ɗan adam ko shi shugaban ƙasar gaba ɗaya ko kuma wanda, sai dai su wataƙila in suna jin suna da wata mafita. Amma dai ni ya fahimtata ba mu da wata mafita yanzu banda mu koma ma Allah tabaraka wa ta'ala. Mu tuba mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita akan wannan ibtila'at da muke samu kullum. Abu ne ya fi ƙarfin a jirga. Saboda ko da zuwa sai da ya kira ni daga wata jiha ya ce bayan wannan na jirgin da aka yi an ƙara kuma tara wani jirgin shi kuma na kaya, na ɗaukar kaya, na kaya ne shi ba duk wannan abubuwan da kuna jin su ba, akwai wanda ma ni ban ji ba ko kun ma ji. To ni a fahimta ta mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala mu daina ɗora laifin nan akan wani ko mu ɗora gazawai akan wani, duk wannan ba shi ya dame mu ba yanzu. Mu roƙi Allah kawai ya ba mu mafita. Sannan mu ƙara addu'a ta ɓangare na biyu. Waɗanda suka shiga cikin wannan ibtila'i aka kakkama su, ka riƙa suranta yau a ce kai ne aka fara azumin nan kuma kana daji hannun wasu, ka suranta in ni ne in kai ne a za ka ji. Wani an kama shi da shi da matar shi, akwai ɗalibanmu nan da ɗanta da matar shi, matan ma da tsohon ciki, duk suna hannun mutanen nan. Ku ƙaddara yau in mutum shi ne wannan abin ya samu ya a Ramadan ɗin nan mutum yana hannun wasu waɗanda kuma ba ruwansu da damuwa da halin da yake ciki. Saboda haka mu yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarkacin wannan zama da ake yi da kuma tawassuli da sunayen Allah da sifofi. Muna roƙon Allah duk waɗanda suke hannun waɗannan bayin Allah, Allah ka ƙaddara musu ka ba su wata mafita da za su kubuta daga wannan abun nan ba. Su kuma masu yin su ma ƴan uwanmu ne, bani jinsi na, bani jildaci na, cikinmu suke duka ƴan uwanmu ne. To mu yi roƙi Allah, Allah shi ne ya san sirrin bayinsa, amma mu riƙa roƙon Allah, Allah ya shiryar da su. Allah ya sa masu tunani su gane wannan abun da suke yi da su kansu da mai sa su, su gane abun nan ba daidai ba ne su bari su yi zaluntar bayin Allah, domin zalunci ba ya da kyau. Kuma Allah zai ba azzalumi jinkiri zuwa wani lokaci. In mutum ya mutu a cikin zalunci irin wannan halin, to ba ma jin daɗi akan halin makoman mutum mai irin wannan zalunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu ya fahimtar da su cewa wannan abun da suke yi ba daidai ba ne, su daina zaluntar mutane. Wanda ya hana mutane zaman lafiya, ya hana mutane jin daɗi, musamman irin wannan lokacin, ta gaskiya musiba ce babba. To sannan na ƙarshe kuma mun shigo Ramadan wata ne na karɓan adda. Kamar yadda kuka sani mun daɗe muna ta neman yadda za a yi mu biya bashin nan, mun yi alƙawari mun saba mun yi alƙawari. Yanzu ba mu so a ce Ramadan ɗin nan ya ƙare ko mu ƙara zuwa mu ce mu ba da haƙuri. Ƙara cewa a yi haƙuri mun kasa biyan kuɗin nan. Muna roƙon Allah mutum ko ba zai komi ba ya yi mana adda. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita mu samu yadda za a yi mu biya kuɗin da suka rage ɗin nan, mu biya kuɗin nan. Banda nan ma har a yi mana adda ma mu samu na gaban. Wa ma huwa inda Allahi bi aziz, in Allah ya ga dama sai a zuta mu ta yadda ba mu tsammani. Gaban nan an gaya mana cewa yana nan kuma saidawa za a yi. Ba wanda ya cancanci ya sai wurin nan kamar mu, domin idan aka ce wasu sun samu wannan wurin wanda kusan girman shi ɗaya da namu, suka yi wani abu wanda ba irin namu ba, to ya ɓata namu sai mana illa. Saboda haka shi ma mu yi adda, kada mu kalli girman kuɗin, kada mu kalli yawan abun, ba a hannunmu abun yake ba, a hannun Allah yake. Kai dai ka yi addu'a ta gaske kana roƙon mana Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita. Wannan shi ne abin nan. Sannan bayan haka nan mu yi masawunan mu addu'o'i. Lallai muna cikin jarabawa, mu sa junanmu cikin addu'o'i da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita. Amma wannan fa za mu yi shi ne ta hanyar komawa zuwa ga Allah gaba ɗayanmu, kowa ya koma zuwa ga Allah. Mu riƙa yin istighfari muna tuba. Cikin wancan littafin har sai da ya yi magana ya ce mutum ya kiyayi maganganu marasa kyau, ya kiyayi surutu, ya kiyayi yaudara, ya kiyayi ƙarya, ya kiyayi cin amana. Duka kuma mutane da yawa wasu aka shiga Ramadan mutum bai da bambanci, har Ramadan ɗin ya ƙare ba a ga wani bambanci a jikin shi ba tsakanin wancan kafin ya shigo Ramadan kuma da an shigo Ramadan. Wannan shine muntahal musiba. Mutum ya zama ya yi azumi, ya ƙi cin abinci, ya ƙi shan ruwa, ya ki kusanta iyali amma kuma kusan wannan kadai ne yayi shine matsayin azuminsa ba azumin gabobi ba sai azumi ba kunne bai azumi ba baki bai azumi ba suran jikin mutum ba sai azumi ba zuciyar ma ba sai azumi yana ta fandan fandan cuta sai dai wanda aka tsara ba ba a rage ba kaga wannan shine musiba Allah tabaraka wa ta'ala muke roko yadda ya nuna mana farkon wannan wata mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu ga karshen sa kuma mu samu ayyukan da zamu zama daga cikin waɗanda aka yanka daga wuta kuma Allah ya azurta mu da ganin ma wani Ramadan in kuma muna daga cikin wanda ba za su gani ba za su ga wannan ne ba wani muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin bayin sa wanda za su rayu akan musulunci su mutu akan imani kuma sannan ya samu cikin bayin sa salihai waɗanda suka rayu suna yin daidai suka mutu akan daidai kuma za a tada su cikin masu yin daidai sannan su shiga aljanna cikin masu yin daidai Allahul musta'an wa alaihi tuklan wannan shine gaba na daya gaba na biyu shine shi kan littafin kanshi dabi'an mu ce idan Ramadan ya zo muka yi tafsiri ma maza muka yi tafsiri ma na mata idan muka zo na mata mukan dauki littafi ko abinda muke karanta wanda muka san sun fi yawa akai misali kamar ranar Alhamis ita ce ranar da mata suka fi cika da yawa duk da ranar Asabar da ranar Lahadi ke bantatta ce ba kowa ke zuwa ba dake wasu suna zuwa ranar Asabar ba sa zuwa ranar Lahadi wasu suna zuwa ranar Lahadi ba sa zuwa ranar Asabar wasu kuma ba sa zuwa ranar Alhamis to amma Alhamis ta fi karfi saboda haka sun fi yawa ranar Alhamis da haka a inda muke a Qur'ani ranar Alhamis shi ake dorawa a cikin tafsirin su in sun zo sai su ado anan yanzu suna cikin suratul kahfi kuma wannan littafin aisarut tafasir to kamar haka ne a maza su ma domin matan ma akwai ranar Asabar radul azhan suke karantawa amma ba su suka fi yawa ba wataƙila dan gaba kuma aya tsarin da za a yi na wannan to kamar haka ne ga maza su ma akwai wasu karatuttukan da aka yi daban amma tafsiri shi kuma ya haɗa mu ranar juma'a muna karanta shi ma aisarut tafasir a ranar juma'a wanda in kowa ya sani ranar juma'a ta fi cika ita ma fiye da sauran ranaku a irin wannan wannan shi yasa sai mu dauko wanda ake yi a irin wannan ranakun mu hada dan ya hada mu gaba daya to shi yasa muka dauko wannan kuma muna cikin wannan sura mai albarka ba mu gama ba suratul qasas akwai tsari watakila saboda sababbi waɗanda suka zo yanzu tsari na farko cikin littafin ne tsari na biyu na wajen littafin ne na cikin littafin shine shi littafin nan mallam ya tsara shi akwai wanda nasu yana da akwati za a sa ayoyin sai a sa su cikin wani akwati akwai waɗanda ayoyin suna buɗe ne ba cikin akwati ba an zube su amma suna da adadi wanda an iyakance zuwa gare su akwai hikima wajen yin wannan yace yayi haka dai dan ya fi sauƙin mutum ya haddace sannan kuma in an karanta a zama ayoyin suna da alaka da juna to kowanne waɗanda suke da alaka da juna sai tara sai sa su a cikin wannan abin akwati sai mu karanta su mu ji ma'anonin su mu ji abin da suke koyarwa wannan yana da gayatu ahammiya na ka malamin yayi wannan aiki ya kasa littafin kamar bangarori wajen guda biyu a bangaren tafsiri farko ya sa ayoyin a cikin akwati wanda in an zo malam ya karanta su nikan bi su a gurguje in masa tarjama wannan tarjama ce kawai kamar kalma da kalma sai a fassara sannan sai mu taho kuma biyu sai mu ce sharhul kalimat sai mu yi sharhin kalmomi waɗanda malam ya ware a cikin littafin wanda suna iya ba da wuya kuma su hana mutum ya fahimci ayoyin to sai a yi sharhinsu a cikin sharhin wannan sharhul kalimat malam yakan ba da namba sai a zo ƙasa ya ja layi sai a yi wani abin da muke kira mu ce mai naharul khair saboda haka idan muka ce mu je ƙasa to muna nufin mu je ƙarƙashin wannan baƙin layin wanda kowa ya san in ya duba littafin zai gani akwai baƙin layi a ƙasa to sai mu zo nan sai mu ce mun zo naharul khair za mu karanta abin da ke ciki a cikin wannan naharul khair din malam ya yi aiki na biyu ne bayan da ya yi tafsirin ya gama ya zo ya ga akwai fa'idoji akwai wasu abubuwa da ya cancanci a ƙara a littafin to sai ya ƙara su ta hanyar bayani na fiqhu ta hanyar bayanin matsayin hadisai ko ayoyin da ya sa ciki ya bi inda ya ciro su ya sa nambobi ko kuma faɗin ƙaramin tarihi ko kuma ƙa'ida ta larabci kamar misalin ƙa'idar nahwu ko ƙa'idar sarfu wanda malam ya kawo a ƙasar littafin wanda wannan wata fa'ida ce ita ma ta biyu ta musamman a cikin littafin malamin ya yi ta ne kamar yin littafin sai ya zama tafsiri guda biyu a haɗa wuri ɗaya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma ya sa lada cikin kabarinsa wannan malami ya yi mana babban ayyuka waɗanda inda za mu yi waɗannan ayyukan za mu samu ɓangarori da yawa na addini mun fahimce su a wannan ɓangare don haka ya yi wannan ƙoƙari a cikin nan bayan nan bayan mun gama wannan tafsirar ayoyi sai mu koma kuma abin da ayoyin suke karantar da mu na tarbiyya ta imani tarbiyya ta ruhi ta yadda za mu samu mu fahimci wani abu shine muke ce ma hidayatul ayat sai a zo ai bayanin abin da aka koya daga cikin waɗannan ayoyi saboda mutum ya kawo Qur'ani kusa da shi ya zama yana farinta saboda kada mu koma kamar wanda suke karanta Qur'ani ba su ma san abin da ake cewa ba kamar al-imani yahmilu asfara dan haka muhimmancin Qur'ani ba karanta shi kadai bane a karanta shi a gane shi a yi tadabburin abin da ke ciki wannan yana da gayatu ahammiya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wannan shine a cikin littafin wajen littafi kuma shine wannan makaranta tana da ka'idojinta na cewa idan ana karatu ba a ansa waya ba a zuwa ana karatu mutum ya rika fita waje yana anso waya wannan shine ka'idan shi yasa ake sanarwa dan bako wanda yaji ba zai iya ba tun farko kaga ya sani sai ya san yanda zai yi domin wasu akan samu mutum ya fita ya ansa waya ya fita ya ansa waya ko kuma wani ya dabara ma lokacin da wayan ta bugo kamar zai je bayi ne sai ya tashi ya fita gefe ya je ta ansawa wannan makaranta ba ta yadda da wannan ba abinda muka dauka shine mutumin duk da yazo masallaci yazo wurin karatu ya ware wannan awa daya ko awa daya da wani abu wannan ya ware ta ne awa ce wanda zai gana da Allah shi yasa ake so lokacin da ka shigo ma ka shigo da niyan kaman ka zo za ka yi mujawara ko za ka yi itikafi dan ka san wannan lokacin ka yanke shi gaba daya na sha yin bayani akan cewa waya dai ya fahimta ta kusan manufofinta guda biyu ne ko dai a yi ma waya saboda ana so ka amsa ko kuma a yi ma waya saboda za a kai za ka ba wani to wanda za a yi ma saboda za ka amsa yanzu ka rufe ta saboda ka zo wurin wanda yake da komi wanda duk zai baka shi guntu yake da shi kai kuma ka tafi wurin Allah to shikenan sai ka kyale shi shi kuma wanda zai amsa wurinka tunda shi zai amsa idan ya buga ma bai same ka ba in an jima ma in ka fita zai kara buga ko cewa kai ya tadda ka gida zai tadda ka gida ko gidan ya zo ka ce je dawo zai je dawo tunda ya san shi zai amsa to daga nan kuma saura mai waya ta rage wanda ko zai bugo ma a gaisa ko ya ce ma ina kwana ai kowa ya ga kwana idan shi tunda kowa ya tashi wannan wayan bata da wani muhimmanci da sai an sa ta ana karatun Qur'ani mutum yana yi sannan abu na biyu shine lokacin da mutum ya zo ya zauna a cikin makaranta muna da yaqini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa idan mutane suka zauna a cikin wani daki daga cikin dakunan Allah tabaraka wa ta'ala suna karatun littafin Allah suna koyo suna tattauna shi a cikin su to mala'iku za su rahama za ta lullube su mala'iku za su sauka su yi musu inuwa sannan su rike musu addu'a sannan natsuwa za ta sauka gare su sannan Allah zai ambace su a cikin bayinsa waɗanda suke kusa da shi ina ganin wannan kadai ya isa ya sa mutum ya zama bai tunanin wani abu wurin kowa domin idan mutum yana rike da waya yanzu ya je gaban gwamna ko ya je gaban shugaban kasa baya yiwuwa kuna magana da shi ka rika cewa ya tsaya ka ansa waya ka ce your excellency bari in ansa wayan nan ka ansa ka ce ina tare zan bugo ma su kara ansa ka yi so uku ya kyale ka ko ya ci gaba da zama to za ka ma shiga da waya sashe ke nan min babi aula mutum ya gane lokacin da yake cikin masallaci ana karatun Qur'ani yana kusa da Allah ne tabaraka wa ta'ala dan haka ya girmama wannan wurin ya girmama wannan zaman wannan shine girma na sha yin magana cewa komin kankantan yaro in ya girmama wannan ka'ida na cewa ana magana ana karatun littafin Allah ya girmama ta ana maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama wannan magana to a wurin mu ko wannan shine babba komin girman mutum kuma idan aka ce ana karanta littafin Allah bai damu ba har zai iya datse shi shi ya dau maganan wani ko ko ana maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun karanta a magabata a cikin wancan littafin da ake cema huququn nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ijlal wal ikhtilal idan ka duba a ciki zaka ga yanda magabata ke girmama maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suke girmama maganan Allah tabaraka wa ta'ala tunda mutum yana suma mala aka tambaye shi hadisi yace a tada shi daga zaune aka tada shi daga zaune ya bada hadisin sa ne ya kara komawa ya suma ya mutu kafin ya mutu shi wanda ya tambaye yace da na san wannan tambayan zaka sa har sai an tada ka zaune a halin nan da kake ciki da ban tambaye ka ba shi kuma yace yana jin kunya a ce yana daga kwance ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama ba imamuna malik wanda da yawa na in mun magana mutum sai ya ce mazhabin shi yake amma tarbiyyar shi muke ko ko mazhabin ne kawai da suna yana zaune a majalisar da yake karatu kunama ta mai cizo goma sha tana gasa masa cizo saboda yana karanta hadisin manzo Allah bai yanke maganar nan ba bai yanke maganar nan ta manzo Allah ba har sai da aka gama aka ga dukkan shi jini ya taru ya canza yana tagumi aka ce ya imam wani abu na faruwa ce kunama ce take ta ga kaman cizo ya daga kaman shi tayi mai cizo kuma wannan adadin ne ce to malam ba za ka tsaya ba za ka tashi ba yace yana jin kunya ya dauko fadin maganar manzon Allah ya dace ta to ku auna imam al-bukhari yayi sallah wata rana tare da jama'a an yi jami'i sai tashi ya fara nafila sai zanna ko samu ya dinga gasa mai cizo shi ma sai da ya mai cizo wajen 10 amma bai dace ba sallan nan sai da ya gama ya daga rigar shi duk jini ya taru ko ina an ciccire shi yace aka ce yace yana fara sallah abin nan ya fara cizon shi to ya baka dace ba bayan nafila ce ce sura qur'ani yake karanta a lokacin yana jin kunya ya tsaya gaban Allah yana karanta qur'ani ya dace shi saboda wani abu to yanzu nan wannan waya tana da wani tana da wurin sawa a nan wani ko karatun qur'ani yake shi kadai sai aje wayar shi a gefe yana karanta qur'anin yana ansa waya in yana karanta ayoyi aka kira shi a waya sai daga waya ya ansa amma sai ya gaya wa mutane abin da yake yi ce da Allah ina karatun qur'ani ne zan kira ka daga baya tunda zaka kira shi daga baya ka jale shi mene ta kira ba dole bane mahaifinka ko mahaifiyarka in yana cikin larura shi ya zama dole misali wannan ka saba abun nan madan biyayya gare su su wajibi ne to idan wani abu ya gito kaga alaman su ne kaga wannan ya zama dole wannan ko kuma muna da hankalin da illa larura ta kama mutum zamu in ya fita ma muka san baya yi ya fita larura ce dukkan mu larura tana iya samu mu in wata larura ta zo ma muna iya fasa karatun ma so da ka kaga wannan abu ne sananne amma mutum ya tafita yana harkokin shi wannan ba shine kaida ba mu wannan kaidan ba mu santa saka kada mutum ya yi kuma ai mai magana yaga cewa an saba masa mu abinda muka sani a gaban Allah tabaaraka wataala dukkan mu daidai muke bambancin mu kai wanda yafi wani tsoron Allah tabaaraka wataala dan haka mutum ba zai zo ya ce shi wane bane kuma yanda wani ya taba yi aka mai magana har sai da aka sa security officer ya je ya samu sannan kuma yayi fushi ya kwashe waɗanda suka zo tare yayi mana tukin Allah ya kiyaye ya fita daga nan wurin yayi wannan tunaninsa ne haka yace shi bai taba zuwa wurin da za a ce wai dan ana karatu ba za a ansa waya ba amma ya taba zuwa inda ba karatun ake ba kuma ba ansa waya tunda zai shiga banki ko zai shiga wani wuri ko zai je kotu ko zai je wasu wuri a hana shi wayan kuma yana tare amma yace shi bai taba gani ba to in mutum bai taba gani ba ya gani anan wannan shine kaida ina fatan ya fito na'am saboda haka zamu dora daga inda muka tsaya mun fadi waɗannan ka'idoji nan saboda kada mu ta samun matsala da waɗanda ba su san ka'idojin ba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أهلك ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
من دفك جهاي يا كرجة الله تبارك وتعالى ينعمون من دفك تاني أسورا تنعمون على المحصول سيدكم أكبر عبدالله وشبيعة الله تبارك وتعالى الله تسمي لديك وشبيعة بارك saboda haka shi yasa aka ce bana kullun lokacin da muke sallah mu rika roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya shiryar da mu sanda ka sa goshinka kasa kana sujada kullun ka rika roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya shiryar da kai a wani wuri aka nuna mana cewa mutum ya rika Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wannan yana da gayatu ahammiya cikin addu'o'in mu yawaita yin su amma al-huda shine farko sun rika roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya shiryar da shi Allah ya nuna mana wannan aya yace innaka la tahdi man ahdabta ana ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan kai baka da iko akan ka shiryar da wanda kake so kamar yadda zamu ga kisan cewa ya faru ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da babban sa Abi Talib cewa ga lokacin da zai mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya dauke shi ya rungume shi kallan cewa ya kyautata wa manzon Allah yayi ma manzon Allah abubuwan ban mamaki waɗanda yake ba ma kasafai yanzu dangi suke min ɗan uwan su irin wannan ba in kana so kaga cikakken abin ka koma cikin hadal habib kaga irin yanda malamin ya kawo irin yanda gudunmu wanda wannan taliki ya bada a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah bai nufe shi da shiriya ba da aka annabi ya zo gidansa ya dungume shi yana roƙonsa yana cewa yana nuna masa ya ammi ya baffana kul kalimatan uhadu laka biha inda Allah ka faɗi kalma ɗaya kawai wanda zan iya kafa hujja da ita saboda kai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala dan kafira ta ce la ilaha illallah amma Allah bai ba shi ikon ya faɗi ba da gudunmawan kuma miyagun abokansa guda biyu da suka zo suka dinga ziga shi cewa kada ya yi wannan kalma har ya mutu akan kafirci kuma zan Allah ya nuna damuwa sosai akan wannan kuma yana ta fata Allah ya shirye Allah ya nuna masa cewa abin ba hannunka yake ba kai dai kana da abubuwa guda biyu ne amma ɗaya naka ne ɗaya na Allah ne aka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakkan nan shine annabi yana isar da sako ya da'awa wannan hidayatu irshadin ne wa bayani yayi bayani ya shiryar amma nan wurin innaka latahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wannan hidayatu wannan annan tawfik ne ba wanda ke da wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala shine yake ya datar da wanda ya ga dama ya shiryar da shi ya bi dokoki ya bi tsarin musulunci ya bi abin da aka ce wannan hannun Allah yake in ba Allah ba wanda zai yi wannan saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka shiryar da mu ka raya mu muna musulmi ka karɓe mu muna mu'mini dan tsarkin sunayen ka ba dan halin mu ba ya fito ko na kala ta hadiman ahbabta kai ba ka shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadiman yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani ga masu neman shiriya duk wanda ke neman ya shiryu inda gaske yake Allah ya sani in ba da gaske yake ba Allah ya sani wa qalu suka ce in yattabi'ul huda in nattabi'ul huda ma'aka nutakhattam min ardina su waɗannan quraishawa annabi yana kiran su su imani suka ce idan muka bi wannan shiriya da kake kiran mu zuwa gare ta nutakhattam min ardina za a kore mu za a rinjaye mu kenan kaman kafirai za su zo sauran kafirai su tattu masu jara'a su masu mugun mu'amala su ko kore su ko kuma su wulakanta su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masu awalam numakkin lahum haraman aminan ba mu ba su wannan harami ba cikin makka muka ba su wurin zama aminci wanda yake amintacce ne komi babu matsala yujuba ilayhi samaratu kulli shay duk kayan marmari da ake so a ci ko a sha ana zuwa da su daga wurare da yawa idan ka tafi makka kaga wasu abubuwa kaga irin kayan marmari kaga ayaba kaga gwanda kaga lemu kaga kankana kaga irin waɗannan har da waɗanda ba sani ba na ga maka wata rana ni da malam Abubakar muka tafi can wajen jami'a Ummul Qura muka je wani kanti wani shago muka ga kayan marmari ga su nan jere ba mu san irin su ba muka tsaya to muna tafiya mu ba sai sai da muka dawo muka je muka zauna kawai kan kujera muka fara tambaya wannan wane ne yace mana sunan shi kaza wannan wane ne sunan shi kaza wanda muka sani da wanda bamu sani ba yace Malam Abubakar to ya zamu duk mu ci waɗannan kayan ne aka to ai sai yadda kace nace to yadda nace shine duk a kwashe su ai fadan mahaukaci ya da su da za ka dauki kowane ya dauki daya a dauki daya a dauki daya yanka a sa cikin abu na ce ai mana juice da su duk mu shanye kawai shikenan mun sha kowa sai wanda ka hada mana su kawai aka tara him na ce nike su ya nike su kawai muka zauna nan muka yi ta kurfa to kowa mun sha kere shikenan ma shikenan mun mutuwan mu abu ne ban mamaki zaka gansu ga sunan na kuma taba zuwa ina muna wata unguwa da shiru saifa na dai naga wata kankana kaman ƙwariya shi mai kankana yana dan yanka nace mai duka yace duka nace duka wannan duka guda ɗaya nawa yace yayi ta mamaki shi bai san mu muna da mutane ne a gidan mu ni ina so sawo ne gaba ɗaya amma fa yayi ta mamaki yanda za yayi fadi man kudin kankana na sawo ta duka ta ki dauko ba ta shiga leda sai na sabo ta kawai a kafada na kawo na dora bisa kai kim 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 ina tafiya kaman ƙwariya sai kallo na ake ala tsaw yau fa ga wani kankana wannan dinke ya kaman ƙwariya na dauko ta bisa kai ba ta rungumo ba ta shiga leda ba leda da za ta shiga ciki nace leda ce wannan ba inda za ta shiga leda nace to bari ta na rungumo ta na doro bisa kai saboda gidan muna da mutane da yawa ne tunani aka zo kawai aka yanka ta kowa ma ya zo ya tasha to abinda nake so ku lura su ba su da waɗannan abubuwan da can a wurin su ma daga baya ne ma suka samu wasu ƙasa wata ƙasar ma da suke wani noman ita ƙasar kanta sawo ta akai daga wani wuri aka zo aka zuba kuma ana noma sannan kayan marmarin nan in ka gan su hir kaman garin ake yi da za ka tafi garin da ake kawo kayan marmarin in ka je can sun fi tsada akan in sun shigo nan wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ake jinjina masu wannan nema ana nuna masu yanzu ba a yi maku wannan ba bayan garin ku ya zama wurin aminci shine a cikin harami mutum yana iya haduwa da wanda ya kashe mahaifinsa su hada ido da shi amma saboda alfarman harami ba zai iya taba shi ba zai iya hakura ya kyale shi sai an fita wajen harami in ma zai wani abu yayi saboda haka shi yasa wanda duk yayi babban laifi sai ya ruga wurin ya laɓe kawai dan ya san in ya riga ya kai wurin to ya sha wannan Allah bai maka wannan ni'ima ba kuma har yanzu gashi nan an ba su arzikin da duk wani tunanin da duniya take ba ta san iyaka arzikin su ba mun karanta a cikin Rihlatul Khulud yake cewa akwai wurin da aka ba su ma duwatsu ne manya-manya amma zinariya ce ba waya kawai suka sa suka tara wurin duk radda suke son zinariya illa su je jikin dutsen kawai su datso gol ne babban mai tsa yana nan kuma a cikin abun nan din duwatsu ne ba san ranan da za su datsa ya kare ba duwatsu manya-manya suna nan yana nan ya kawo littafin ya ce har sun san wurin haka mun karanta ko sai shi har ya san malamin su ya gaya masa har wurin ya sani ma inda duwatsu dirka-dirkan duwatsu ne gol ne gaba daya ba wai sai an je kasa an tono ba dutsen ya dutsen zinariya har guda biyu in suna so sai dai su je da inji kawai su gutsura daidai yadda suke so su kai su sayar ya kake tunanin arziki sau da haka Allah ya gama ya yi masu duk abin da ake tunani shi yasa in ka je wurin sai ka ga abu kaman ma ba da kudi ake yin su ba ka shiga masallacin shi yasa wanda ya je haji na farko sai dai shi ma ya sa addu'a wanda bai je ba ma muna mai addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya je kai mu ma da muka je muna roƙo Allah ya sa mu koma amma mafi yawanci duk sadda ka je aikin haji ka dawo kuma ka ƙara karatu to sai ka gano wasu abubuwa in ka koma sai ka ƙara kan wanda kai da kuma wani lokaci wani rabi da rabi in kai bako ne kallo tsohon alhaji sai ya rika jama hannu yana dan Allah ka bari haka nan in dai kallo ne anan ba za ka gama ba dan tsohon alhaji shi ma bai ma iya baka iya labari ko kwana nawa za ku iya baka labarin abin da ya gani a can ba zai yi ba sai dai gama iya abin da ya gani da kuma ban ba da kudi ake yin su ba wannan abu ne daga Allah saboda haka Allah ya ce an sa maku haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna wannan arziki ne daga wurin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba ko an yi masu bayani ba sa ganewa wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha so nawa muka halakar da rayuwar wasu al'umma wanda suka yi girman kai sun yi girman kai an gaya masu ga yadda za su bi suka ki Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su rayuwar su ta baci wa tilka masakinuhum ku duba ku gani kowa ya bude ido ga gidajen su nan ga inda suka zauna nan yau ba kowa a ciki gashi nan lam tusam min ba'dihim ba amma zauna cikin gidajen ba an ban masu ba wanda ke so ya zauna wurin wani wurin ma in an je kamar yadda aka halaka ayat Samud ciwon nan so ake ma har sai ka ƙara da gudu saboda wurin masifa ce jarabawa ce illa qalilan sai waɗanda suke ƴan kaɗan ne suka zauna wa kunna nahnu alwarithi Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mun kasance mu ne masu gadan kowa zai mutu ya bar abin da ya bari kowa ya zo shi kadai ne kuma zai koma shi kadai saboda haka wannan babu wani bawa babu wata halitta wa fati illa atir rahmani abdan ko kuma zai koma zuwa ga wurin mai rahama wurin Allah tabaraka wataala kuma wannan farda shi kadai ko kuma ba komi badun zai zo ya koma wannan uratan wannan ufatan uratan urlan buhman tun zai koma wurin Allah tabaraka wataala babu kaya babu takalmi babu abun sawa babu makaci kai ba ma mutum ko a hannu bai iya rike wani abu ya dauka ko da ledan fiye wata ce an gama kenan to da haka wannan shine abin da ake so mu kalla Allah shike da ikon komai dan haka in Allah ya mallaka ma wani abu ko wani iri ne ka ci ribar sa ka samu ka more shi ka yi ajiya a can gidan wanda zaka je can ka taras an ce duniya dai yar karama ce duniya hiya aqallu min alqalili ta fi kankanta ma kankanta wa ashiquha adallu min alqalili mai begenta ya fi wulakanta akan wulakanci tana dimautar da mutane tana ruda mutane tana haukata mutane babu wani dalili wannan duniya haka take la wannan ba hiya daru man la dara lahu ita ce gidan wanda bai da gida fi hayajma'u man la aqala lahu wanda baya da hankali a nan yake tari shi bai tara komai a lahira ba sai tara nan duniya ranan da ya mutu aka dauke shi aka kai makabarta ya koma yanda yazo daga shi sai lufafa da za a sa masa sai turare da za a shafa masa gabobi na sujada daga nan an gama duk abin da ya mallaka ya bar shi a nan baya saboda haka Allah ya gaji komai wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka tabaraka wataala bai kasance ba yana halaka wasu alƙarya ko bai kasance zai halaka wata alƙarya ba hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan hasa ya aiko a cikin wannan al'umma a tsalin abun nan dinnan to wannan al'umma sai ya turo masu wato a cikin mafi manyan garin ko mafi girman mutanen da suke garin nan sai an iskai ko dan sako ya zo ya masa magana kalli annabi nuhu gida-gida ya rikari gidajen shugabannin sai da ya bi dukkansu sai da ya tamin su ya ta kiran su annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara da'awa a cikin makka manya-manyan gidajen nan su ake kira masu manya-manyan gidajen nan su ake kira kamar su Abu Jahal da sauransu dukkan su an bi su ta gida ta laluma ta lallashi ko ta ina an bi su an kira su amma ba su bi ba don haka waɗannan wannan ne sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya musulunta da ya tashi ya ce wata gudunmawa zai bayar manya-manyan gidajen ya kalla jiga-jigan masu kuɗi ƴan kasuwa abokan shi su ya fara kira ya ce su zo su yi musuluncin nan kuma Allah ya bashi sa'a suka amsa har ya kasance kusan mutane goma da aka yi masu bishara da aljanna ta dalilin sayyidina Abubakar suka samu mutum takwas daga cikin su wannan goma kusan waɗanda suka musulunta ne ta hanyar sayyidina Abubakar ashe kenan kaga an ba da babbar gudunmawa saboda haka in an tashi sako Allah yana aika shi a jigajigan mutane wanda ana tunanin shugabanni in sun karba mabiya ma za su yi yanzu waɗannan manyan ƙasan da abinda ake gaya masa sun ci musu suka karba suka gane matsalan nan da muke ciki fa koma ma Allah ya kamata kowa ya yi a tuba a yi ta istighfari da kowa ya yi amma tun da shugabanni ba su faɗi ba officially ba su faɗi ba gwamnati ba ta faɗi ba officially kullum dabarunta take yi kuma dabarun nan ga sunan wasu har sun fito ba su da amfani wani ma cikin su ya fito ya rike ya ce gaskiya yayi haka da hannu ya ce to mun kasa shi da kansa ya ce ai masu afuwa yanzu sun kasa to a mutum ko irin wannan wanda kowa ya sani yana da iya kokarin sa wajen harikancin yadda za a yi da waɗannan abu yau ya fito da kansa ya ce to fa mun kasa to ya kamata kowa ya gane an kasa nan a koma wurin wanda ba zai iya ka ba a ka shi ba a ka da shi in ya tashi zai yi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan ya so yanzu abun nan ya tsaya kamar an dauke ruwa to zai tsaya kamar an dauke ruwa ai da can babu kun ya gana ma kuma yadda da babun nan yanzu ma yana iya maida shi babu kullu shay'in indahu yasir kowane abu mai sauki ne saboda haka mu roki Allah tabaraka wataala mu sa wannan waɗannan da za su ansa da kowa sai yayi amma tunda ba su ansa ba sai ai ta fama sai dai wani bangare ko kuma wanda ya sa kai ɗan sa kai su su rika yi a kansu amma da gwamnati ce ta faɗi ta sa kungiyoyin addini ta ce limamai a masallatan juma'a ko ina a tashi tsaye ai ta kuka ana roƙon Allah ana karatun qur'ani musamman a cikin wannan watan mai albarka tintini hannan sai da muka taba ba da shawara cewa akwai fa wani shugaban kasa na wata kasa wata rana lokacin wata gwamnati kuma ta nan da aka buwaye a kasar shi da tintinu sai ya fito ya ce zai maganin abin da karfin tsiya sai shugaban nan kasar ya kira shi ya ce mai ba haka bane idan kana shugaba kaga abu ya gagara nemi wasu bayin Allah su koma wurin Allah su yi ma addu'a suna roko su ta roko sai ka samu mafita ka nemi makaranta Qur'ani, ka sa malamai su ta roƙon Allah ai ta karatu ana tuba a goma, sai matsala ta kau. Shi ma da tashi matsalan ta zo, abu ya burkuce, aka ya ga rikici, ƙasa ma za ta fashe, sai ya ce kai abinda za a yi addu'a Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi, sai aka ga mafi alkhairi shi ne ya mutu shi, sai ya mutu, sai kuma ƙasa ta zo ta ci gaba, kuma ga ta har yanzu. To, sau na ka ina jin shi ya sa suke jin tsoro, kada su ce a yi addu'a Allah ya zaɓa mafi alkhairi duk su mutu. To, ko ba ku mutu, ko ba a yi addu'a ba, ko an yi addu'a, mahma tsalal layl fala budda min tulu'il fajri, wa mahma tsalal umru fala budda min dukhulil qabri. Duk yadda shekara ta yi tsawo, dare ya yi tsawo, wata rana dole gari zai waye. Da haka duk yadda kuma shekaru suka yi tsawo, wata rana dole mutum ya shiga kabari, ko ka yi addu'a ko baka yi addu'a ba, dama ka bari. Wanda zai ma addu'a wai ka mutu gobe, dama ya hutar da kanshi, in goben ne ko bai addu'a ba za ka mutu. In ko ba gobe ba ne, komin addu'a shi bai sai ya danne ma lumfashi ba ka mutu a gobe. Al'umuru biyadillah. Saboda haka, wa ma sha'a fa'al. Allah shi yake aikata abin da ya ga dama, ma sha'a kana wa ma lam yakun, ya sha lam yakun, abin da ya so dole ya kasance, abin da bai so ba kuma ba zai kasance ba. Dan haka waɗannan sai a tura musu akan manyan gari, ai musu bayani akan wannan, yatlu alaihim ayatina, yana karanta musu ayoyinmu daki daki. Wa ma kunna muhlikil qura bi zulmi, wa mu kasance ba muna halaka wata alƙarya da zalunci, inji Allah tabaraka wa ta'ala, illa wa ahliha zalimun, sai har in mutanen garin ne a zalumai. Kun gani ko, wata musiba ko wata azaba ba za ta sauka ba ga mutanen wata ƙasa ko wani gari, sai in su mutanen ne suka koma suka zama azzalumai, suna zalunci, suna abin da suka ga dama. To, daga nan kuma sai su ma su ga abin da ba su so, ko a canza ko ka a canza. Wannan ita ce gaskiya guda daya. Allahul musta'an wa alayhi tuqlan. Sharhul kalimat, innaka la tahdi man ahbabta ay hidayatahu, ay kai ba ka iya shiryar da wanda ka so ka shiryar da shi. Ka abi talibin an yaslima wa yusina islamahu, kaman ya musulunta musuluncin sai ya kyau, ba za ka je yin wannan ba, wannan yana hannun Allah. Wa qalu, haka nan ai al-mushriku quraishi, mushrikan quraishawa sun ce, in nattabi'u al-huda ma'aka, idan har muka bi shirya tare da kai, ai in nattabi'uka ala ma ji'ta bihi wa nad'u ilayhi, idan muka bi ka akan abin da kake kira zuwa gare shi, mu ma muka kira wasu. Wa huwa al-islam, shine musulunci. Nutakhattab min amrina, min ardina, suka ce wai za a yi mana jara'a, za a yi mana fito na fito, ai nutajarra, ai tatajarra wa alaina qaba'ilul arab wa ya'khudunana, wai kabilan larabawa za su faɗo mana su kakkama mu su wulakanta mu. Yujba ilayhi samaratu kulli shay, ai yujba, ai yuhmal wa yusaqu ilayhi, akan ɗauko kayan marmari kala daban-daban, kayan na marmari, kayan tufafi, kayan abun kwalliya, akan ɗauko su zuwa Makka. Ai ilayhi samaratu kulli shay, min kulli nahiya, daga kowane ɓangare na duniya. Wanda ya je umra ko ya je aikin haji ya gani mutane daban-daban. Rizqan min ladunna, wannan arziki ne daga wurin mu, ciyar da bayin Allah mu sa su rayuwa mai daɗi, ta hanyar su samu abin da za su ci, su samu tufafin da za su sa. Kuma wannan babban ni'ima ce, in baka ci abinci ba kana gane cewa lallai ni'iman ci ba ƙaramin ni'ima ba ce. In ko baka so fito da kaya ba, ka gwada wata rana kai wanka, kai komi da komi, ka zo ka kalli kanka yadda ka fito daga bayi kafin ka sa kaya, ka kaddara da haka za ka fito ka samu hanyar kasuwa ya kake gani. To, daga nan za ka gane ni'iman sa kaya da ake sawa. Shi yasa aka ce da ka sa kayan nan ka ce alhamdulillah, karanci kenan, sai ma a gafarta ma zunubanka. Wanda muka jawo hankali ɗazu shine wanda muke yawan mancewa, ni'iman sa takalmi. Da yawa mukan sa takalmi ba dole mu tuna in mun sa shi mu ce alhamdulillah ba. Mukan tuna wani lokaci mun sa kaya, amma sa takalmi aksariyar mu nan babu. Wataƙila da zan yi tambaya in ce wane ne yau nan a cikin mu da ya sa takalmi, ya ji kafarshi ta yi daidai a cikin takalmin nan, sai da ya tsaya ya ce alhamdulillah kafin ya fara takawa. In ga hannun wanda suka yi ta yi ko, to kaga mun samu mutum har, to gaskiya mun samu, an samu mutum biyar, amma cikin ɗari da wani ko 200 an samu biyar a jarabawa, ai ba ci ba. Amma dai alhamdulillah da aka samu, wasu ma sun tuna ne. Ka sa takalmi, kafarka ta yi daidai a ciki, ka taka ka tafi da shi, wannan kadai babban ni'ima ce. Da an ga dama sai ka sa takalmin, sai a maida kafarka ta zama kofato. To, ya za ka yi ka tafi da takalmi? In kana da wata dabba sa mata ka gani, ko ta zama dungu irin na biri, ko ta zama tako irin na rakumi, to ya za a yi ka sa takalmi? Abadan ba zai yiwu ba. Ba ka iya sa takalmi in kaba kana da wannan sifa. Sannan ka sa shi ka motsa kai tafiya ma da shi, shi kai shi wani kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala. Akai ma yadda za ka yi, ko ko ba mai rufaffen kafa ba, in kasa in kasa silifas an ga an nuna ma an yi fasalin yanda da kasa sai ka taka shi kai ta tafiya da shi, kana ta tafiya kalli dan karamin yaro da bai iya ba, in ya sa takalmin da ya sa sai bai tafiyan ba ta yi ba, a hankali ne ana koya mai har sai kaga ya iya tafiya da takalmi. Amma in ba koya mai ba da haka ya taso bai isa ya sa takalmi ya tafiya ba, kamar yanda ka san rago ba zai sa takalmi ya tafiya ba. Ko kun taba lura da haka, yaro karami ba sai an koya mai sa takalmi ya tafiya da shi ba, wani in komai rufin ne aka sa mai inda farkon sa'a ne da ya ji shi aka bashi sai ya zauna a yin duniyan nan ya taka ki saboda bai saba da shi ba. To kai da ka sa takalmi sai sa aka ce ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam innahu kana abdan shakura, shi bawa ne mai yawan godiya, sai aka kawo wannan misalin komi nashi sai ya gode. Sai aka bada wanda ban fa saba da shi ba sosai, aka ce har sa takalmi ba sadda zai sa takalmi sai ya gode ma Allah. Saboda haka mu daure mu gane waɗannan abubuwa, mu rika kallon su muna lura da su. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu rizqan lakum min indina, mun azurta ku daga wuri mu ayya ahlul haram abi makka, ya mutanen abun nan mutanen makka. Batirat ma'ishataha, ai kafarat ni'matallah, suka kafirce ma ni'imar Allah alaiha. Fa asrafat fil dhunubi, suka ƙetare iyaka wajen zunubi. Wa tsagat fil ma'asi, suka ƙetare iyaka wajen sabo, da suka samu ni'ima sai suka ƙetare iyaka suka abinda suka ga dama. Ayyabaku fi ummiha, Allah zai turo ai fi a'zami mudaniha, mafi manyan garuruwa ana turo masu da manzanni. Wa hiya al'asima, ita ce manyan birane kamar a ce capitals waɗanda ake faɗi su ne asima, ana turo da manzanni. Illa wa ahluha zalimun, sai dai kuma da an zo da waɗannan ayoyi sai ga mutanen nan azzalumai ne. Bitakribi lil rasuli sallallahu alaihi wasallam, sai su tsaryata abinda manzon Allah ya gaya masu. Wal israri ala shirki wal ma'asi, sannan kuma su doge akan shirka da sabo, a yi da su ba za su bari ba. Sun fito ko? Ma'anar ayat, ma'anar waɗannan ayoyi da muka karanta masu albarka, qauluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, kamar yadda malam ya karanta. Hadhihi al aya nazalat fi sha'ni, wannan aya ta sauko ne akan maganan fi sha'ni abi talibin ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wanda ta sauko ne akan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin nan akwai nahar, ay rawal bukhari sababu nuzuli hadhihi al aya, imam al bukhari ya ruwaito dalilin saukar wannan aya, wa annaha nazalat fi abi talibin ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ta sauka ne dalilin babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine Abu Talib. Idan kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yarghabu fi islamihi, annabi ya kasance yana kwadayi wajen ya musulunta. Lima lahu min salifa, saboda abin da yake da shi na datan ya kyautata sosai. Bil wuqufi ila jambin nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya tsaya wajen taimakon manzon Allah, ya hamishi, yana kare manzon Allah, baya bari a taba manzon Allah. Sannan wa yudatu anhu, yana kare masa duk wani fada ko wani abu. Falamma hadaratul wafatu, yayin da mutuwa ta zo masa, zarahu nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ziyarce shi. Wa arada alaihi shahadataini, ya gitta masa maganan shaidan nan, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa kana yaqulu lahu ya am, yana ce masa, ya babbana qul la ilaha illallah, ka faɗi wannan kalma la ilaha illallah, kalimatan uhadu laka biha inda allah yawm alqiyamah, kalma ce wanda zan iya hujja da ita ranar kiyama domin ka, in ce ka faɗi ka ta taimake ka. Wa kana hawlahu wannan awaduhu min kufari quraish, sai dai kuma a gefe akwai waɗanda su kuma masu abokansa ne, ya saba da su, makiya ne kuma na musu abun nan ba, an zo gaishe shi, masu gaishe shi ne, sun zo su gaida shi, su kuma ga manzon Allah, su kuma ga su mugaye na kufari quraish wa mushayikatiha, manya-manyan dattijan qurayshawa a wannan lokacin. Fakanu yanhaunahu an zalika, suna hana shi kada ya faɗi wannan kalman. Hatta qalu lahu atarghabu an dini abaika, za ka kyamaci addinin iyayenka, ka kau da kai daga gare shi, ka ɗauki wani addini sabo. Atarghabu an millati abdul muttalib abika, za ka bar ka kau da kai daga aqidan abdul muttalib wanda shi ne babanka. Hatta qala huwa ala millati abdul muttalib wa mat, har dai ya koma ƙarshen kalman da ya faɗi, ya ce a kyale shi, manzon Allah ya kyale shi, yace shi yana nan akan aqidan babansa Abdul Muttalib, kuma ya mutu akan haka. A'adana Allahu ajarana. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daga nan ne sai annabi yace, la astaghfiranna laka ma lam unha an dalika, yace ni kuma na dauki alƙawarin zan dungane ma ma gafara, matukar ba hana ne aka ce in bari ba, sai ko gashi nan an hana. Fa nahahu Allahu ta'ala, sai Allah ya hana shi. Falam yastaghfir lahu ba'du, daga nan bai ƙara nema masa gafara ba, tunda an hana. annabi sallallahu alaihi wasallam la yatiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kuma bayan haka nan shi baya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala, yana bin umurni dan haka da aka tsaida shi ya tsaya. Wa nazalat alayhi al-aya kal adha'i lahu sallallahu alaihi wasallam, aka kai wannan aya aka saukar da ita ta koma kaman jaje ne da ta'aziyya ga manzon Allah. Kada ka damu ya rasulana, babban ka kan ya kyautata ma amma musulunta ba hannunka take ba, hannun Allah yake, kuma Allah bai zabe shi ba. Naga kada ka rika bakin ciki na cewa bai yi ba, ba abu bane wanda kana da shi ka hana shi, balle a ce ba kai wafa'i ba. Kun san wani lokaci za ka kalli wafa a ce mutum ya halacci, an kyautata ma ya kamata kai halacci, saboda haka manzon Allah ya yi halacci, karshen halacci shine shugaban masu yin halacci ma. Amma wannan ba hannunka yake ba, balle a ce baka kyauta ma Abu Talib ba, duk abin da ya maka bari ya mutu akan kafirci, wannan ba hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba. Da haka ana bashi hakuri, ana cewa kai hakuri, kada ka damu. Fa qala innaka la tahdi man ahdarta, ba ka iya shiryar da wanda ka so hidayatahu ya nabiyyana, ya annabi mun ba za ka iya ba. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah shi yake shiryar da wanda ya so hidayatahu, wajen shiryar da shi li ilmihi annahu yatlubul hidayah, domin shi Allah shi ne ya san wanda yake neman shiriya. Don haka mu rika neman shiriya kamar yadda na faɗi da zo. Wa yarghabu anha, kuma ya san wanda shi yake kwadayinta, wanda yake kauda kai daga gare ta. Kama ragiba anha Abu Talib, kamar yadda shi ma Abu Talib ya kauda kai. Idan an ce ragiba anhu, to kai mutum ya ƙi abu kenan, ya ƙi mace abu. Idan an ce ragiba fihi, to mutum yana son abun kenan. Amma aka ce ragiba sai aka ce an, to mutum ya yi watsi da abun bai so kenan. Shi yasa nan aka ce Allah shi ya san wanda ke neman shiriyan, kuma wala yarghabu, ya san wanda wala yarghabu anha, wanda kuma baya kwadayinta ya kauda kai, ba a san wannan kama abun nan ba. Kama ragiba anha ai Abu Talib, kamar yadda Abu Talib ya kauda kai daga gare ta. Wa huwa Abu Lahab wa ghayruhu, da kuma Abu Lahab, da kuma wa Abu Lahab wa ghayruhu, da Abu Lahab, Abu Talib ya ki shiriya, sannan kuma Abu Lahab shi ma ya ki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma Allah shi ne mafi sani akan wanda suke kai shiriya. Alladhina sabaqa lahum sabaqa fi ilmihi ta'ala annahum yahtadun, wanda ya riga a ilmin Allah tabaraka wa ta'ala cewa waɗannan mutane su ne shiryayyu. Allah ka samu daga cikin shiryayyu. Wa qawluhu ta'ala, sannan magana Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce innat tabi'il huda ma'aka nutakhattab min ardina hadha i'tizarun i'tazara bihi ba'd rijalat quraish, wannan wani uzuri ne da wasu daga cikin mazajen Quraishawa suka kawo, wai dalilin da zai sa ba za su musulunta ba, in sun musulunta wasu za su jijji musu. Ko yanzu ma wani zai zo ya ce shi ya gane kyan musulunci, amma abin da yasa yake tunani in ya musulunta wanda suke tare da shi zai kore daga gidan shi, ko yana amfana da shi zai kwace kayan shi, ko kuma ya ce shi bai kama aiki ba, kuma wani abu. To duk waɗannan ai an yi su datar, amma ba su ba da wannan uzurin ba. Zulbijadaini da ya musulunta, wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sashi a kabari, Abdullahi bin Mas'ud yake cewa ya yi gurin da shi ya mutu, ai shi ma a gidansu babansa ya mutu tun yana yaro ne, ya zo ya musulunta, ya ɓoye musuluncin sa, yana tsammanin babbansa zai musulunta, suna neman kuɗi tare. Da ya ga dai abu ba zai tafi ba, ya ce shi ya musulunta zai tafi Madina, ko ka musulunta, ya ce shi kuma ba zai musulunta ba, ya kwace dukiyar da suka mallaka tare gaba ɗaya, sai da ya kai ga haidi ga jikin shi sai da ya kwace mai da shi tsirara, amma bai ce ya ban musulunci ba. Saboda haka imanin ne bai zo ba cikin zuciya, ko kuma mutum bai gane muhimmancinsa ba. Amma idan mutum yana so ya musulunci, ko ko yana cikin musulunci, har yana kallon musulunci a matsayin ni'imar da tafi kowace ni'ima girma, to yakan ji cewa duk abin da ya rasa in dai ba musuluncin nan bane ba komai bane. Duk ko abin da ya samu in bai samu musulunci ba yana ganin shi a matsayin banza. Duk ko abin da in ya riga ya samu musulunci ko yana ganin kowane abu sai dai ya biyo bayan wannan. Wannan shine babban kuma abin da ake so ya shiga cikin zukatanmu. Don haka wannan suka ce za a yi masu abin nan, suka kawo ita za a kalu na hannu na arifu annama ma ji ta bihi haƙun ku ji ba, suka ce mun san abin da ka zo da shi gaskiya ne. Walakin na naqsha in amanna bika wattaba'naka, muka ji tsoron in muka yi imani da kai muka bi ka. Ya ta'allabu alaina al'arabu ay wa yarmunana an qausin wahid, ya ce larabawa za su yi haɗin kai sun ci curundo su taru gaba ɗaya a kanmu, su rika duka da mu kaman karfin mutum ɗaya, duk za su yi taron dangi su taron mana su kadai su dinga jijji mana. Wa nasbahu nutakhattab min qibal al-maghribi mughriina kama huwa hasilun li ghayrina, kuma sannan bayan haka nan mu zama kawai mun samu ana wawwatsa mu kamar yanda yake an yi ma wasu can wanda aka yi masu waɗanda aka ruɗe su aka ja su, kama huwa hasilun li ghayrina. Wa bidhalika ay nahrumu hadha al-amn ay warraka, saboda haka wannan kuma zai sa wa bidhalika nuharram hadha al-amn, daga nan a hana mana wannan aminci da muke ciki, warraka da jin daɗi da walwala watasu ahwaluna daga nan sai halayen mu ya koba mu shiga cikin wani mummunan hali lidha na'taziru min mutaba'atika dan haka muke kawo uzuri kai mana afuwa game da binka fima da yake bihi ka abinda ka zo da shi wa anta tad'u ilayhi min al-kufri fi alihatina kai kuma kana kira ne fa akan akasar ce ma abinda muke bauta mawa wa dani ha arusa su wa takalli anha abas muko muka yi haka za mu ji dadi ba mu fa qala ta'ala sun raddi ala hadha al-i'tizari saqit al-bari Allah tabaraka wa ta'ala sai musu raddi kan wannan i'tizari da suke fadi wanda yake ba shi da amfani ba wani fa'ida a ciki shine as-saqit wanda ba mutunci a ciki ba daraja al-bari ba wani abun amfani ciki aka ce awal lam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ba mu hore musu ba akwai na hannan al-istifhamu huna lil inkar wannan tambayan dan a nuna kyamar abin da suke alaihim an yakuna Allah ta'ala lam yumakkil lahum haraman aminan sai Allah bai masu aminci ba ya basu aminci ba lokacin da ya basu aminci suka zauna cikin makka ko mina ta huwa daidai mi akai ai bai ba kafiran dama sun zo sun kore su ba Allah ya maka kyauta babba ai lam nuti lahum ard baladin aramna fala yusqu fihi dam ba mu basu wani gari ba wanda muka ba da garin nan gashi nan da natsuwa ciki komi lafiya lau kasar su gari ne wanda yake mai aminci ba a zubar da jini a ciki wala yusadu fihi sayd hamma ba a farauta a wurin wala yukhadu fihi adun bijarirati adin sannan ba a kama wani da laifin wani a ce a tahoyin wani yayi abun nan a ce abun nan ne duka wannan ba a yi ba ba a yi wannan ba an wannan ba wani abu alaysa hadha kafiyan fi an ya'lamu anna alladhi ja'ala lahum haraman aminan qadirun ala an yu'minahum idha amanu wa aslamu kenan su ba su sani ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala idan dai har suka yi imani to yana da iko mai iko ne shi akan ya amintar da su idan sun yi imani sun musulunta har wani ya zama ba zai iya iko ba zai samu iko akan su ba wa min babi aula wannan shi yafi ma cancanta walakin aktharuhum la ya'lamun da yawa ba su sani ba hadhihi illa wannan ita ce hadhihi illatu ai wannan shine illan da tasa israrihim ala shirki wal kufri suka doge akan wannan ka shirka da kafirci inna hal jahlu billahi ta'ala shine mutane ba su san Allah ba tabaraka wa ta'ala kuma ko mu ma matsalan ta same mu kenan inda a ce mun gane cewa al'amura a hannun Allah tabaraka wa ta'ala suke duk yadda musiba ta kai shine zai bada mafita an gaya mana kuma wala nabal wannakum bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfus wa thamarat wa bashir al sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun da shikenan mutum masifa ta zo mutum yana nuna la haula lana wala quwwata lana illa billah shi kadai ne makoma to har yanzu ba mu gane haka ba kuma saboda haka wannan shine abin da za a samu abin nan ba har ma mutum ya rike shiga abin da ba ruwan shi nan ba na biyu shine qara nafi tujuba shi tujuba ya karanta bitta maimakon wannan nujuba abin nan ba da aka sa a can wani da aka ce yujuba ilayhi sai ya ce tujuba ai wa qara hafsin bil ya wal juba wal jabyu al jam'u kenan wal jalab shine a dauko abu a tattaro shi wa min hujibayatul zakat daga ciki ne ake cewa hujibayatul zakat wanda za su tara zakka ai tujuba wa amwaluha ana tara zakka wa hujibayatul haudi ko inda ake tara ruwa ma yuzma fihi alma min albihri inda ake tara ruwa an debo daga rijiya inda ake tara hadi ba sai a ce mai dibaya wannan lugha ce ana koya mana larabci saboda sanin kalmomin sannan akwai na har na uku shine hadal istidrak da zikri illati tajahulihim wannan ana kawo mana dalili a nuna mana me yasa suka jahilci abubuwa an gaya masu walakin na sarahum la ya'lamu sun yi jahilci wannan jahilcin me ya kawo shi tajahulihim himayatullahi ta'ala lahum bitamkinil haram sun jahilci yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare masu ya ba su aminci a cikin wannan haram ai fahum fihi aminuna suna da aminci mut'imuna ana ciyar da su ala wa hiya al jahl wannan shine jahilci basu gane wannan ba fa huwa illatuhum al hamila lahum ala al israr ala al shirk wannan jahilcin kuma shine ya ja su ma har suka doge akan shirka ba za su tuba ba tunda basu san Allah ba basu san abinda Allah ya musu ba sai sa kullun ake koyar da mutane tauhidur rububiyya mutun ya san Allah da aikata aikatan shi sannan a koyar da tauhidul uluhiyya mutun ya san Allah kuma da aikata aikatan da su bayin kuma suke yi tsakanin su da Allah idan mutun ya san wannan sifofin sannan ya san sunayen Allah da sifofin Allah a ran nan mukai karatu na aka ce mafi girman ilimi da mutun zai sani to ilimin sunayen Allah da sifofin Allah dan shine zai sa mutun ya gane Allah ya zo kusa da Allah wanda duk bai san wannan ba to kwata kwata ma bai san Allah ba yana dai jin ana fadin sunan Allah ne shi ma ya fadi sunan Allah domin bai san yanda zai gode masa ba bai baya kallon shi ta bangaren godiya ta bangaren shike masa abubuwa shike masa hidima shike ciyar da shi shike shayar da shi shike masa komai ta yadda zai samu abun nan dinsa shi ya bashi rai shi ya bashi komai ya ji dadin wannan ni'imomi ya koma ya kankan da kai ya koma yana gode ma Allah dole sai ya rika hararo wannan in ko bai san wannan ba baya da ra'ayi ko an kwana gaya masa ba zai yi ba su ma wannan ne jahilcin da ya tutar da su dan ba sa gane abin da Allah ya masa balle su ji dadi su gane cewa shi tantanta su bauta mawa ya fito ko saboda haka wannan shine abun nan dinsu aka sa masu wannan ayi sirari ala shirki innahal jahlu billahi wa azmatihi shine ba su san girman Allah ba ba su san Allah ba ma wa azmatihi ba su san girmansa ba wa ilmihi wa hikmatihi ba su san ilmin Allah ba da hikimarsa wa ma'ana yujba ay tujba ilayhi samaratu kulli shay ayuhmalu ilayhi wa yusafu akan dauko a gawo min anha'il bilad samarat kulli shay kayan marmari gaba daya min kulli anwa'il arzak na dukkan nau'ukan arziki wa kana zalika rizqan minhu ta'ala li alil haram wannan arziki ne Allah ya ba mutanen wannan wuri afala yashkurun yanzu bai kamata su gode ba kuma wanda ya masa wannan ni'ima su koma su yi masa biyayya ya fito ko wa qawluhu ta'ala wa kam ahlakna min qarya ay so da yawa ay kathiran min ahli alqura ahlaknahum da yawa a cikin alqaryu akwai wanda duk mun halaka su inda Allah tabaraka wa ta'ala fatirat ma'ishataha wanda sun yi girman kai saboda rayuwarsu suka bata kuma rayuwa ailan ma basaru aishahu yayin da suka yi girman kai wajen rayuwa falam yashkuru ni'matallahi alaihim ba su gode ba ni'man da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ba wa asrafu fi zulmi sai suka ketare iyaka suka dinga zalunci wal ma'asi da sabo wa ahlaknahum sai muka halaka su wa tilka masakinuhum ga wuraren su nan ma kuna iya zuwa ku gano aidiyaruhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila babu wanda ya zauna ma cikin gidajen sai lokaci kana ai kadiyari adin wa samud kaman gidajen adawa da samudawa al mutafikat da wanda aka kifar da su sune mutanen lutu kenan alaihi wassalatu wassalam su annabawa saboda haka wannan shine abun nan in kuna so ku je ku gani wa kunna nahnu al warithin Allah ya ce mu ne zamu gaji wannan duk abin da suka bari ko suka mallaka zamu abun nan dinsu wannan shine abun nan duk karuna da su wane ne duk sun bi sun bi kan doron kasa an halaka su Allah ya gaji abin da suke ya koma na shi dama shi ya ba su ai falam nuri to nuwarisa ghairahum ba mu gadar da su ga wani ba ma wannan kayan nasu ba mu ba wasu gado ba wa taraknaha khawiya khaliya lam tuskan haka nan muka bar gidajen nan nasu ga sunan a rurushe ga sunan ba kowa a ciki ba wanda ya zauna a ciki amma yadhkuruna hadha yanzu mutane ba za su tuna wannan ba fa ya'lamu bidhalika qudratana da wannan su gano cewa ashe muna da cikakken iko inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana da iko wa yattaqu fina su zama sun yi tsoro sun yi duk wata tsoron da za su ji zama Allah za su ji tsoro wa yatawakkalu alaina su dogara akan mu inji Allah su kyala kowa yanzu mu ba za mu yi haka ba mu koma mu ji tsoron Allah mu dogara ga Allah shi kadai wai wahidu sannan kuma mu kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wa yastaqimu ala manhajil haqq mutane su samu su tsayu akan tsari na gaskiya kowa ya dawo akan gaskiya mutum ya tuba ya daina banna inda za a yi haka da komai ya kare alladhi ji'ta bi ya rasulullah wanda ka zo da shi ya rasulana mutane ba za su yi haka ba su koma su bi wannan tsari su ku zauna lafiya in ana so a zauna lafiya shine a koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a rika tunanin ni'imominsa ana godiya ana roƙon shi ya ƙaro sannan kuma a san Allah yana da cikakken iko a dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ai imani da shi a kadaita shi kowa ya tsaya akan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah kan Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nahar guda hudu da hudu biyar batirat ay jahilat shukra ma'ishataha shine batarat dinnan suka jahilci gode ma ni'ima duk wanda ya zama baya gode ma ni'iman Allah da Allah ya masa batira kenan ya zama ya manta ya shagala bai ma san an mai ni'iman ba na biyar illa qalilan ay sai an kadan kal musafirin kamar matafiya alladhina yamuruna biha wanda suka san abun in matafiya suka tafi suka ga garuruwan da yadda aka halaka su da wurin sukan gano ashe ba karamin abu akai mana ba wannan zama lafiya da aka yi wa yanziluna biha sa'atin wa yughadirun sukan zauna wurin lokuta sannan su kama hanya su tafi to duk wanda ya je wannan ya gani ya ga alaman cikakken neman Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah ta bamu daman mu riƙa yin tadabburi akan wannan abubuwa wa qawluhu wa ma kana rabbuka kuma ubangijinka bai kasance ba ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo muhlikal qura ya halaka wani gari ai ahlul mudin wal hawadir mutanen garuruwa da waɗanda suka ci gaba a wani wuri Allah ba zai halaka su ba hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan har sai Allah ya turo manzo a manya-manyan garin a nuna masu ai kama ba'athaka fi ummil qura makka kuma yanda aka turo ka a wannan babban gari shine makka yatlu alaihim ayatina yana karanta masu ayoyinmu ai lam yakum min sunnatillahi ta'ala wannan bai daga cikin sunnar Allah hadha bal la yuhliku umma Allah bai ma halaka wata al'umma hatta yab'atha fi ummi biladiha ay rasulan yatlu alaihim ayatillah har sai ya aiko a cikin garin nan ya turo manzo wanda zai riga karanta wa mutane ayoyin Allah al-mubayyina wanda suke suna bayyanawa lil haqq min al-batil suna bambanta ƙarya da gaskiya wal khairu min ash-sharri suna bambanta al-khairi daga sharri wa jazaa'u dhalika da kuma sakamakon wanda ya aikata wannan wa qawluhu ta'ala aka ce wa kun wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun kuma kasance muna halaka wasu alƙarya ba sai in mutanen sun zama azzalumai ai wallam yakum min sunnatillahi ta'ala fi ibadi baya daga cikin sunnan Allah game da bayinsa an yuhlikal qura illa ba'da zulmi aliha baya halaka wata alƙarya sai bayan mutanen garin sun zama azzalumai duk ƙasar da suka zama zalunci ne gaban su ba sa damuwa game da zalunci to ko za su riga ganin masifu wanda ba san iyakarsu ba su da kai ba su da ƙababu akwai na har nan ba na shida da na bakwai الجمله في محل نسب اي صفه ني للرسول wannan jumlan tana matsayin nasaba ne sifa ce ta manzo wannan nahwu ne da bakwai ay illa ba'da an zalamu bi shirki ba mu halaka wasu alqarya har zai bayan sun yi zalunci sun yi shirka wal ma'asi ko sun yi sabo birtikali adha'in zunub ta inda suke yin manya-manyan zunubai kun gani idan ana yin manya-manyan zunubai akwai masifa a nan garin kanshi akwai wurare da yawa na sabo wanda da babu su yanzu aka samu su wuraren da mata ke buga kwallon dare yayi in za a yi buki a ce a zai buga kwallo da wuraren da muka ji labari ma ana zuwa a rika nuna tsiraici ana shiga tsirara wai gidan kallo mutane na son waɗannan abubuwa kuma suna ta yin banna wannan abun shi kanshi masifa ce ko da guda ɗaya ne mun sha maimaitawa an hana al'umma ruwa saboda mutum ɗaya mai zunubi shekara 40 ya doge akan zunubi aka ce ta dalilin shi mutane sama da 700,000 sun fita roƙon ruwa aka ce ba za a yi ruwa ba saboda wannan mai zunubin guda ɗaya da ke cikinku sai in ya fita daga cikinku to yaya al'umma in suka zama mafi maɓannatan su suka mafi yawa to dole a gama su yi iri-iri saboda haka wa kaba'iril athami da manyan wannan zunubai wa zalika litanazzuhi ai litanazzuhi rabbu tabaraka wa ta'ala ani zulmi wannan dan a tabbatar Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka daga zalunci Allah baya zalunci tabaraka wa ta'ala saboda haka a gaya ma mutane kowa ya sani fal ihlaku shart fal ihlaki shartan naka kafin a halaka mutane sai an tabbatar da sharuɗa guda biyu al awwal min hadhihi shurut yani aiko min hadhihi shart min hadaini shartaini shine na daya an yaba akan rasulu yatlu ayatihi shine Allah zai aiko manzon sa ya rika karanta ayoyin Allah tabaraka wataala fayukazzab sai mutane su karyata shi wayukfaru bihi su kafirce masa wabima jaa bihi da abin da yazo da shi to shikenan masifa ta zo to kuma mu ma sai da aka gaya mana wannan wal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to gashi nan ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا to ya kuka gani ga abunan afili da aka ba a halaka wasu al'umma ko su rasa yadda za su yi sai in sun shiga sun yi watsi da dokokin Allah tabaraka wa ta'ala suna aikata zunubai suna abin da suka ga dama Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ni saboda haka wannan shine na daya wasani an yazluma ahlul qura shine wato waɗanda suke masu gari ko ma'abota wanda suke cikin gari su yi zalunci wa ya'tadu ay zalika su ketare iyaka ko wa ya'tadu zalika bi ziharil batil su koma su ketare iyaka suna nuna banna kuma suna alfari da wannan suna cewa ba wani abu ba wal munkar da munan aiki wa isha'atu sharri da yada sharri wal fasadi a cikin ƙasa suna yada sharri da banna bil bilad wa hada min adlillahi ta'ala wa rahmatuhu wannan yana daga cikin adalcin Allah da rahman Allah bi ibadihi innahu la arhamu bihim min anfusihim Allah tabaraka wa ta'ala yana tausayin bayinsa fiye da yadda su bayin ke tausayin kansu saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu iko mu koma zuwa ga Allah mu tuba dan saboda Allah ya bamu ya saka mana wannan tausayin da yake mana. Allah yana tausayin mu fiye da yanda muke tausayin kanmu. Babu abinda Allah ko zai samu ya bamu rika shiga cikin wannan kuncin da matsatsi da damuwa inda ba dan laifin mu ba. Wa kaifa ya ma Allah zai ba zai yi ma haka ya za a yi ma Allah a ce baya tausayin mu ko koi kyale mu. Wa min asma'ihi wa sifatihi ar-rahman ar-rahim, bayan kuma cikin sunansu da sifofinsa akwai waɗannan sunaye ar-rahman ar-rahim. Wadaka muna roƙon Allah muna tawassuli da waɗannan sunayen nashi, yadda Allah ya sa muka karanta waɗannan sunaye a wannan wuri ar-rahman ar-rahim. Muna tawassuli da waɗannan sunaye, ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan kunci da muke ciki na damuwa. Ya Allah ka fitar da ƴan uwanmu da suke hannun wasu ƴan uwansu suka rike su akan zalunci, ana azumi, ana shan ruwa, ana buɗe baki, ana sahur, su suna cikin daji an rike su a cikin wannan. Ya Allah ka kubutar da su ba dan halin mu ba dan halin su ba. Kada Allah ya kalli abin da muke aikatawa ya azabtar da mu ta dalilin wannan dan karkin sunayensa. Waɗannan su ne ayoyi, hidayatul ayat, abinda za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi ga sunan. Na farko taqriru mabda'i la hadiya illa Allah, tabbatar da wannan ka'ida kowa ya sani kuma mutum ya gamsu, babu mai shiryarwa sai Allah tabaraka wa ta'ala. Al-hidaya al-mumtiya hiya inaratu qalbi al-abdi wa tawfiqi al-abdi lil-iman wa amali salihati, wannan kawai wadda aka ce hidaya, wadda ake magana ita ce fa haska zuciya. Amma zaka iya ka jawo mutum, zaka iya fahimtar da, zaka iya karanta mai hujjoji, amma a haska zuciyar bawa har ya karba ya dace ya yi imani ya yi aiki na kwarai ya bar sako ya bar shirka, wannan ba mai ita sai Allah tabaraka wa ta'ala. Ina fata an gane. Wal hidaya al musbita, wadda ko aka tabbatar wadda annabi yake yi, ya kulu ta'ala innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, lalle sai kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakka. Tilka hidayatu da'awati wal wa'zi wal irshadi, wannan shine hidaya ka kai wa mutane gargadi, kai masu wa'azi ka shiryar da su. Wa minhu likulli qaumin had, da aka ce kuma wa likulli qaumin had, ita ma ma'ananta had ba mai shiryar da su ta tawfiki ba, mai kiran su ayyada'uhum ilal huda, akwai wanda kowace al'umma an aiko masu had wanda yake kiran su yana shiryar da su zuwa yana nuna masa gaskiya. Ya fito ko? Abu na biyu muzaharatu qudratillahi wa ilmihi wa rahmatihi wa hikmatihi, a wannan ala ayoyi mun gano alama a fili ta nuna cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala da cikakken ilminsa da rahamansa da hikimansa. Bima alqahu fi qulubil arabil mushrikin aljahilin, cikin abin da ya wurga shi ko ya bada shi a cikin zukatan larabawa mushrikai jahilai, min ta'zimil haram, suna girmama harami. Ko wani irin balarabi ko musulmi ne shi ko ba musulmi ba, yana ganin girman ka'aba, yana ganin girman wannan wurin. Wannan hikima ce ta Allah ya sa su, ba wanda ke wasa da wannan haramin. Shi yasa tun ma kafin jahil abin nan ba a aiko manzon Allah, ko tun jahiliyar su tun farko za ga suna girmama wurin, su suka hada kuɗi ma suka ce a sake gina ka'aba tun ba a aiko manzon Allah ba. Na san an san wannan cikin tarihi. Annabi ya zo ya raba rigima bayan kowace kabila ta kawo gudunmawarta, a shekene ya nuna Allah ya sa masa a ran su girmama wannan ɗakin. Da haka idan yanzu ka ga mutum baya girmama ɗakin nan, to akwai wani addini da ya ɗauka daban. Dan kwanaki an kawo mana wani kes nan aka yi magana, aka zo aka gaya mu a ofis bayan mun tashi karatu, wata mata ta ce mijinta in tana so ta ga masifa da tashin hankali to ta ce mai aje umra ko a ci aikin haji, ran nan sai ya mata masifar da sai ya hana ta bacci ma. Amma idan ta ce a tafi America ko abin nan, ya ce kawai kowa ya kawo passport din shi a shirya kawai a tafi, bai taɓa faɗa ba in za a ce a je nan. Tana mamakin me yasa yake haka. Ranan nan sai ya nuna wani ɗaki ya ce kada a shiga, ya zo da wani album da ta zo ta duba wani hotunan shi da ya aje wani wuri, sai abin da ya bata mamaki. Kai tafiya sai tafiya ma sai ya kai ga ma shi a nashi tsarin ɗauko wasu yake yi da kanshi, yana kawo su gidan ma suna saduwa da matar da shi. Ita kuma ta je ɗakin shi ta gan shi da kundume man ƙato, ita ke kai masu breakfast wai, ta kai masu abin karyawa da ake shi da ƙatti yake kwata, shi kuma ya kawo ƙattin gidan da matan ya tafi da ita, in sun gama ya kai su inda ya ɗauko su. Ran nan ya ɗauko wani buzu wai, ta gan shi ita buzun nan gaje-gaje ta ƙiyadda, aka yi ta bala'i da shi, dole sai da buzun nan ya dawo aka ta yarda da shi. Sai aka kawo wani inyamuri har da jigida, da jigidar shi da komi, shi ma ya ta ce ita ba za ta yarda ba. To ran nan ne aka yi faɗan ƙarshe. Ran nan ne aka yi faɗan ƙarshe, ita ma kuma sai da aka yi faɗan ƙarshen take faɗi ma ɗan'uwanta, yanzu so take wai a me za a yi, ya za a yi. Ta ce to ya za a yi yanzu, mu ba alƙalai ba ne, wannan shi mu kira shi. Shi bayan kuma shi katon abin nan ne can wakilin wai wasu ma yake yi, wakili ne. Saboda haka rikici ya kai rikici, ya kore ta daga gidan da take yace ya ya sai wani gida a nan malalai wai ta zo ta shiga daga baya aka gane bai saya ba aka bikiti dai babba to amma sai yanzu muka ji mu kuma a ce yau mace wai ta san tana da miji wai za ta yadda ya rika dauko wasu mazan kuma a gidan shi shi da kanshi ya kawo shi su rika saduwa da ita ai da wannan ya kamata ta gane ma ya burkice ya zama mahaukaci ba shi da hankali ba wanda yake da mata kuma bai kishin matar shi sai dai indi youth ne shi kuma shi wannan halakakke ne dama amma da in mutum yana na ɗabi'arsa ba zai wannan ba saboda haka wannan shine abun nan din saboda haka an sa ma hakka sarai zuwa Makka kuma kai kanka in ka je Makka duk wahalar da ka sha in ka gama aikin hajjin aka ce yau dai an gama komi sai gida sai ka fara cewa to fa ana sauko da kai aka dauko ka aka dawo da kai aka sauka garin ku sai ka ji kaman daga nan Makka duniya ka koma kuma nan muna zaune da waɗanda sun je ba iyaka amma duk shekara idan ta zo kuma suna kwadayin su koma wurin nan abinda suka ji a can bai sa ba kuma in ka haɗu da su ma a wurin ni babban ma abinda yake ƙara burge ni kenan wani in ka haɗu da shi a Makka wanda ya saba zuwa kai ko kana gani akwai wani damuwar matsatsi malam za ka gan shi yana ta murna yana farin ciki saboda ya saba wannan wurin kuma shi ba wani abu bane a wurin shi dan ya sa abinda ya kawo shi saboda haka wannan abu ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sa son wannan garin kawai a zuciyar mutum wani abu ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko wala ko wani zaka jin yaje so daya rantsa ma zai ma ce ba zai ƙara komawa ba ko yaje wurin ya sha wahala yaje wurin ya sha amma da kuɗi zai an so dan ya sha wahala zai ki zuwa wanda kaga bai son wannan wurin a zuciyarsa alama ce ta cewa Allah bai taimake shi ba saboda mushrikai kansu na Makka sai da Allah ya sa musu son wannan wurin suna girmama shi wanda duk ya tafi wani wuri ko Sham ya tafi fatauci yana dawowa kafin ya je gidansa inda zai nufa masallacin nan zai nufa ya zagaye Kaaba cewa ya dawo yau kuma mutum ya zama bai son wannan ai akwai musiba a tare mu daga wannan wurin kuma shine muntahal musiba saboda wannan shine abun nan din su min ta'zimi al-haram wa ahlihi li yahya bi zalika dan a shirya wannan ai hurmahu a san abun nan din sa kuma ya zama amnan wa aishan ya zama wajen aminci da rayuwa kama qala ta'ala falyabudu rabb hadha al-bait dan haka ku bauta ma wannan daki saboda kyautar da ya muku Allah yana nuna yayi ma quraishawa kyauta ila fihi rihlat ash-shita'i wa ash-shita'i was-sayf saboda haka yace nayi muku kyauta kuna zuwa fatauci lokacin zafi da lokacin sanyi wannan babbar kyauta ce dan haka laraba ku ji falyabudu rabb hadha al-bait ku bauta ma ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda ya amintar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro kun gane shi yasa muke cewa idan gwamnati ta kasa tsare ma al'umma abu guda biyar wannan gwamnatin kowace irin gwamnati ce ta samu matsala idan ya kasance gwamnati ta kasa tsare ma mutane addinin su idan ya kasance gwamnati ta kasa tsare rayuka ana ta kashe mutane ba gaira ba dalili idan ya kasance gwamnati ta kasa tsare dukiyar mutane ana ta wasa da dukiyar mutane idan ya kasance gwamnati ta kasa tsare hankalin al'umma yara na ta shan kayan maye suna buguwa idan ya kasance gwamnati ta kasa tsare nasaba ta al'umma abu biyar ad-daruriyatul khamsa kenan duk gwamnatin da ta kasa tsare waɗannan gwamnatin nan ko ta faɗi ko ba ta faɗi ba ta yi failing sai dai a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa ta ya ba ta ikon da za ta gane waɗannan abubuwa don ta gyara saboda kun ga Allah tabaraka wa ta'ala da zai ce Qurayshawa su bauta masa sai da ya lissaho ni'iman da ya yi masu tukuna ya ce ya ba su ni'ima ta aminci suna zuwa su yi kasuwanci su je su dawo lafiya yanzu muna da amincin kasuwancin muna da amincin noma muna da amincin kiyo muna da amincin a cikin gidajenmu ma babu amsa ita ce babu ko ku ba ku amsa ba na san ita ce babu saboda haka an yi failing ana aka ce ku tuna da wannan ni'iman da Allah ya muku ku bauta ma wannan daki saboda haka kuma sannan aka ce allazi at'amahum min ju'in wanda ya amintar da su daga yunwa ba yunwa yanzu na san ko ba faɗi ba ai an san akwai yunwa ko babu wa amanahum min khawf sanaka amintar da su daga tsoro yanzu akwai tsoro ko babu tafiya dai yanzu in dai game da Abuja ne mutum ma ya rasa ta ina zai biye tafiya yanzu sai dai kawai ya ga ba yadda za a yi addu'a ya yi sallah raka'a biyu ya yi nafila ya yi addu'a matafi ya tafi sai in ya gan shi ya kai can ko in ya gan shi ya dawo tunda ba yadda za a yi can ne inda abin nan ake neman arziki can ne ake abin nan ba a ce ba za a je can ba ita ce capital ita ce asima ta ƙasa kaga dole ne wata larura ko wani dalili sai ya kai mutum ko yana so ko baya so Allah ka ba mu aminci Allah ka kare mu na uku min rahmatillahi wa adlihi yana daga cikin rahama Allah da adalcin Allah Allah yuhlika ummatan min al-umam Allah ba zai halaka wata al'umma daga cikin al'umma ba illa idza tawaffara li hilakiha shartani hatta in ya zama an samu sharadi guda biyu ba za a halaka wata al'umma ba har sai in an samu waɗannan sharuɗa guda biyu sannan a halaka su. Namba na ɗaya shine an yab'atha fihim rasulan yatlu alaihim ayatillah tahmilul huda wan nur, shine Allah ya aiko masu manzo wanda manzon nan yana karanta masu ayoyin Allah wanda ayoyin nan suna dauke da shari'a da haske su kuma mutanen su bi. Kamar yadda ake gaya wa mutane a ce Allah ya ce, manzon Allah ya ce, mutane su abin da suka ga dama, to sun ja abin da zai sa a halaka su. Kamar yadda muka karanta wancan aya, wal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Ya fito ko? Abu na uku shine an yazlima ahlu habit takribi, shine mutanen su yi zalunci ta hanyar ƙaryata manzon lir rasul, su ƙaryata shi. Wal kufru bima jaa bihi, da kasance mu abin da yazo da shi. Wal israri ala al kufr wal ma'asi, sannan su doge akan kasance da sabo, ko sun yi abin da zai halaka su. Ya fito ko? Allah ka tsare ni. Arabi al akhir at tarikh yu'id nafsuhu ay nafsuhu, tarihi zai maimaita kanshi kama ya kuluna, kuma yanda suke cewa za a tarihi zai mai da kanshi, history will tell, ko zai dawo. Wa ma ta'tazara bihi al-mushrikun min ay an qabul al-islam, abunda kafirai suka kawo hujja da shi ya hana su an shi musulunci. Bi hujjati ta'allub al-arab alayhi, da cewa in sun yi haka larabawa za su yi musu taron dangi. Wa ta'til tijaratihim, cewa za su lalata kasuwancin su. Ya ta'tazara bihi al-yawm, irin wannan ne yau mutane suke kawo uzuri a kai, kamar yadda na yi magana ɗazu. Yadda Quraysh hantar suka ba da labarin sun ƙi imani don ka aimasu taron dangi a samun sanction, ko a ware su daga wasu ƙasashe, ko aimasu kaza, shi ya sa suke kawo uzuri. Can suka kawo uzuri, yau ma haka suke yi. Ya ta ziru a bihil yau kafirun min almas'ulina, da yawa yau daga cikin shugabanni haka suke yi. Fa aftalul hududa, suka lalata dokokin Allah. Wajaru al-gharb, suka wajawaru al-gharba, suka koma ɓangaren a wato yammacin duniya. Fi fasliddini, wajen magana wa abin nan addini, suka ware addini. Ai fi fasliddini ani daula, suka ware addini daban kuma gwamnati daban. Hamma wasu ce su secular country ne, su ba ruwansu da addini da abin nan, kuma ƙarya ne haka nan, ba secularism ake ba. Saboda lokacin da aka zo za a naɗa kowane shugaba, tun daga ciyamomi har kansuloli, har ciyamomi har kwamishinoni, kowa akan nemi menene addininsa, ya cika form a matsayin ga addininsa. Ranar da za a rantsar da shi, littafin addinin shi ake bashi rantsi. Idan ya ce shi musulmi ne, sai a ɗauko Qur'ani a bashi a ce rantsi da shi. In ya ce shi kirista ne, sai a ɗauko Bible a bashi rantsi da shi. Wataƙila nan gaba ma wani zai ce dutse yake bauta mawa, sai a ɗauko dutse a bashi a ce rantsi da shi. Ashe akwai magana addini. Shugaban ƙasa kanshi in ya zo rantsewa, ranar da za a rantsar da shi, in musulmi ne, Qur'ani ake bashi rantsi, shi kuma shi ne shugaban ƙasa gaba ɗaya, kuma an bashi Qur'ani ya rantse da shi. Ashe ya nuna shugaban nan mabiyin Qur'ani ne. Radda aka zo kuma ba shugaban ƙasa musulmi ba ne, Bible ake ɗaukowa ba shi rantse da shi, ya nuna ƙasa ta koma ta kiristoci, saboda haka shugaban su kirista ne, ba haka ba ne? Ashe kenan maganan cewa babu daban, wannan abu ne daban a fadi ake rubuta. Wa bahu kaba'ir al-ithmi, dalilin wannan sai suka zo suka halartar da manya-manyan zunubai, kaba'ir al-ithmi, kar riba, kamar riba, wa shurbil khumuri, da shan giya, wa tarki salati, da barin sallah. Hatta yuqalu anhum annahum raj'iyuna, wai dan kada a ce masa su sun ci baya. Da yawa yau wani matashi yana cikin abokansa, in dai ba mai sallah ciki, to shi ma ba zai sallah ba, wai dan ka a ce shi bai waye ba, saboda haka sai ya ki, ko kuma saboda kada kwalle shi ta lalace. Wani ma aka ce sallah, sai ya ce wai shi bai da tsarki, saboda haka tun da safe bai da tsarki har zuwa yamma bai da tsarki, bai sallah ko da yawa. Wannan magana ce abun nan ba. Ai muta zammituna, waɗanda suke raj'iyuna, muta zammitun, waɗanda suke in sun koma baya abun zargi, waɗanda ba su da daraja. Wa yamna'uhumul ma'nawiyyat wa yuhasirunahum iktisadiyan, na haka in sun yi haka, wai za su hana su sauran abubuwa na rayuwa, sannan bayan haka nan za su tare su wajen tattalin arziki. Wannan shine mummuna abu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga wannan tunani. Wal naktafi bi hadha. Shikenan ko? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin, ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaman da yadda muka yi magana, muna tawassuli da zaman da muka yi nan, kuma sunayen Allah tabaraka wa ta'ala wanda muka faɗi cikin karatu Ar-Rahman Ar-Rahim, kuma wannan wata da muke ciki mai alfarma, Allah tabaraka wa ta'ala yake rahama ciki, yake an sa addu'an bayi muna tawassuli da waɗannan lokuta Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu gaba daya. Allah ya fitar da mu daga cikin wannan kunci da mazafi da aka shiga, wannan damuwa da muke ciki na tsoro da firgici. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu dan uwan mu da suka shiga cikin mazafi na kama su da aka yi da wannan mazafi. Muna fata ya Allah ka kubutar da su, kuma wanda Allah din ya sa Allah suka kama su, muna roƙon Allah ka fahimtar da su, ka tausa, ka sa su tausaya ma waɗannan bayin Allah yadda suka raba su da gidajensu da iyalansu. Kuma yadda ne magana ɗazu, akwai wadda ɗalibanmu ce nan ɗanta har da matar shi da tsohon ciki, ce yau mai tsohon ciki an kama ta an kai cikin daji tana cikin wani hali, wannan babban musiba ce. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita. Kowa damuwar da yake da ciki na kunci ko na matsatsi na rayuwa ko na rashin lafiya ko na wata damuwa, Allah ya fi mu sani abin da yake damun bayinsa, mu bayinsa ne. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk wani abu na damuwa ko na kunci ko na matsatsi na damuwa da muke ciki, ya Allah ka ba mu mafita kan shi. Wanda da yake da wata buƙata ta alkhairi na duniya da na lahira, muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan alkhairi. Wannan wata da muka shiga ciki yau rana ta farko, muna roƙon Allah, ya Allah muna roƙonka, muna tawassuli da sunayenka da sifofinka wanda idan an roƙe su da su kana amsawa. Ya Allah azurta mu da ayyuka na alkhairi da za mu cikin wannan wata, ka sa muna daga cikin wanda za su ga farkon shi da ƙarshen sa. In ma ba mu ciki, muna fata Allah ka karbi ayyukan da muka yi, ka sa mu daga cikin bayinka salihai wanda za su suka rayu akan daidai, suka mutu akan daidai, za ka tada su akan daidai cikin masu yin daidai. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka da sifofinka, ya Allah ka yalwata mana wannan kunci da matsatsi da muka shiga, ya Allah ka ba mu mafita nan tsarkin sunayenka. Don uwanmu waɗanda suka rasu maza da mata a cikin waɗannan damuwa da waɗannan hargitse, muna fata musulmi daga cikinsu, ya Allah kai masu rahama, ta gafarta masu da ta iyakar wahalarsu kenan. Waɗanda ba su da lafiya a ji masu ciwo suna kwanciya a asibiti, ya Allah ka ba su lafiya don tsarkin sunayenka. Ko kuma da muke raye muna nan, wannan jaraba ba ta taɓa mu ba, ya Allah muna roƙonka yadda ka kare mu, Allah ka ƙara kare mu da zuriyar mu gaba ɗaya daga cikin wannan fitina don tsarkin sunayenka. Allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.